ويغفر له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلمين، لو أنت تروح تسمعنا مصلاتي تسمعنا مكرات هذا القرآن من البركة منا من يقولي الله سبحانه وتعالى وأنت تجيب وشيني تكتل تاوشي تغني تاوشي ya tattaramu a cikin wannan makaranta ba dan komai ba sai dan muhabara wanda za a gabatar wa a cikin wannan musallaci kuma ita sanar wa ta gabata wanda zai gabatar da wannan muhabara shine Sheikh Malami Dr. Suleiman Abdul Barau daga Maradi wanda malam yayi tattakiya tun daga Maradi har wannan gari na Yamai har wannan unguwa ta kariyar ba dan komai ba sai dan kulla alaka da kuma ziyarar tayin wantaka ta musulunci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya wannan cikin mizani ayyukan shi na akai. Suleiman Abdul Barau malami ne wanda shi ke a garin Maradi kuma babban alarin mari mahaddaci na alƙur'ani malam dokta ne idan ka ce dokta shi ne mutumin da ya gama jami'a ya yi master sannan kuma ya doktora. Bayan wannan Sheikh Malami yana daga cikin manyan du'at masu da'awa kenan a jihar Maradi wanda suna daga cikin waɗanda gudunmuwarsu ta wannan ɓangare take da tasiri babba a cikin garin Maradi a gabaki ɗaya. Malami yana da makaranta ta musamman wadda a cikin wannan makaranta ake yayi ɗalibai a hadda alƙur'ani da kuma tarbiyya ta musulunci sannan malam lecturer ne a jami'o'i na larabci masu zaman kansu a cikin garin Maradi. Abin da yake da muhimmanci wanda ya kamata kuma mu sani shi ne malam malami na ne wanda a zaman da nayi a Sudan alal aqal na samu kusan shekara uku ina karatu a gaban malam wanda waɗannan shekaru Allah ya san adadin littattafai da zuzurufin ilimi da kuka ɗauka ga malam. Abin da ke da fitowa a cikin wannan shekaru shi ne a zamantakewa ba za ka iya gane shi malam mu almajirai ne a gare shi ko kuma mu kane ne ko abokai ba wani abu wanda zai nuna maka cewa malam mu almajirai ne a gare shi kamar yadda yanzu ake gani irin yadda malami yake ƙoƙarin kwantar da ɗalibai da nuna musu cewa su ba komai bane ba saboda ina ba su karatu to malam yana da tawabu da kankan da bai da nuna cewa shi ba kowa bane ba sannan wato malam ya ɗauke mu kanne ta fuskar ba da shawarwari a zaman da muke don haka ba abin da za mu yi ga malam ina fata na gari da addu'a cewa irin yadda ya nuna a rayuwarmu har yasa muka zama abin da muka zama muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mishi sakai da alkhairi kuma ya bashi gidan aljanna dan haka ga malam ya kawo da ziyara ya kawo ziyara a makarantar dalibi shi da yake da yadda makarantar take muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mu da jagoranci a cikin wannan rayuwa dan haka kiran da nake a gare mu gaba gida sai mu yi kokari mu kashe kunna mu mu saurari da su da malam zai yi muna saboda nasihu ne masu tsada za su amfane mu duniya da lahira. Malam bismillah. Akwai alarma kenan, akwai alarma malam Ayyubi wanda zai ja mai insha Allah kamin malam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa min ayatihi annaka tawal arda khashi'an فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا كثيرا لربي دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مستردا ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد وأحمد الله منه العون والرشد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا إلهي ما دعوتك فاستجب لي وهب لي ما أشاء كما تشاء أنا العبد الضعيف يقل جهدي إذا ازدحم الدعاة الأقوياء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الخلق أجمعين أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayaka ɗan uwa musulmi iyaye mata da kannanmu da magajiyanmu waɗanda suka taru a wannan waje mai albarka da kuma malumanmu da suke zazzauna a nan duka ina isar muku da gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau muna biyu ga watan safar wata na biyu a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya matukar godiya da ya azurta mu da ziyarar wannan babban birni mai albarka na Yamai kuma da halarta wannan makaranta mai tarin albarka ta ɗaya daga cikin malumanmu Malam Yusufa Alƙwannawi wanda Malam Yusufa ya gabatar da ni wata irin gabatarwa wanda ya sana ma rasa yanda zani da abin da na so in gai na karatu da ya ɓace saboda na ji yana ta cewa wani malami sai mutum ya diba wani irin shirgegen malami ne zai karatu ga irin maganganun da ya yi to kuma abin ba haka nan ba ne gaskiya lalle mun zauna tare zama na tarihi mai daɗi a Sudan amma gaba ɗayan mu almajirai ne mun dora taimaka ma juna ne don haka muna fatan Allah ta'ala ya ƙara mu rayuwar mu albarka baki ɗaya kuma abinda Malam Yusuf ya tafadi a kaina Allah sa in zama haka nan idan ba haka ne ba Allah sa in zama haka in ma wuce haka abinda yake akwai kurakurai ciki kuma Allah ya gafarta mu gaba to insha Allah kasantuwar nan wurin makaranta ce kuma mahi yawanci waɗanda suka zo ɗalibai ne yake ganin cikin ƴan mutukan da ke da kwai in danyi takaitaccen bayani bisa kan abinda ya shahi karatu da kuma neman ilimi musamman ma karatun alkur'ani mai girma mu sani cewa ƴan uwa karatu aiki ne na musulmi ko namiji ko mace inda har kai musulmi ne kana karɓar sunan musulmi to ya kamata a ce kana da alaka da karatu kuma alaka ta dindindin ba wai alaka ba ta ɗan lokaci saboda shi neman ilimi ana fara shi ne tun daga cikin tsumban goyo babu ranar ƙarewa sai yadda ka ji ana watso ma ƙasa da felu kika ji ƙasa da felu kika ce kai ni hoce Hafsatu wallahi ni ce na mutu to lokacin in kika daina neman ilimi ba komi amma in dai baki ji ƙasa ba to babu dirar da mutun ya nada wani yini cewa daga lokaci kaza daina karatu to ya nada kanshi ya nada rawanin jahilci kenan daga wannan lokaci don haka ake jingina wannan magana ga Ali ibn Abi Talib yana cewa talabul ilm min al-mahd ila al-lahd neman ilimi daga cikin tsumman goyo ake fara shi har zuwa cikin kabari kar mutun ya yarda iyayenmu mata da iyayenmu maza suna da wani kurakure da suke aikatawa shine sai ka ga mutun in ya mayyanta wai baya karatu ko da ma ana ba ya shawaran yayi karatu sai dora cewa haba wani irin karatu yanzu tsohai tsohai da ni ai sai dai mu bar ma yara ɗayan mu da jikoki kai tsohuwa karatu zaki cewa kin bar mu jikoki da yara ai ka baka san ko me karatu ba tsohuwa wallahi ba a bar mu jikoki da yara ke ma ki tashi da tsohon ki ke tsaye tsayin daka in baki ma taba yin karatu ba a rayuwar ki to daga ki shiga makaranta tsohuwa ko shekarar ki 188 kawai ki shiga makaranta kuma ki darmin niyyar koyo zaki gadan gadan haka ake san musulmi saboda ita hanyar nan ta karatu ita ce hanya aljanna sai kika ce kin bar ma yara kenan kai kin girma ba dole sai kin shiga aljanna ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama wata hanya yana neman ilimi ciki to Allah ya hore masa hanya zuwa aljanna da wannan hanya to zuwa aljanna ana bar ma yara a akan zuwa aljanna gogor ma ya ake to a duka tashi ake uwa ta ga sai ta hidiyanta kokari wajen neman aljanna uba yaga cewa sai ya wuce matar shi sai ya wuce diyan shi diya su ga cewa sai sun wuce uwayen su in dai kan hanyar neman aljanna ne haka ake su amma ba yayyuwa wani ya koma gehe zura ido yace ya bar ma wani yo shi dan aljanna in aka kai shi aljanna ka aza in uwar shi ta zama yar wuta wannan abun zai zama mai matsala ai ba kamar rayuwar duniya bace a ce lahira an waye gari kai ka zama dan aljanna amma mammaka ta zama yar wuta zaman mammaka a wuta yana tawaye ma wani abu cikin jin dadin aljanna wallahi ko miskala zarratin bai tawaye ma inda yana tawaye ba to akwai matsala domin da yawa daga cikin mutane su yan aljanna ne amma uwayensu yan wuta ne da yawa daga cikin mutane su yan aljanna ne amma ƴaƴan da suka haifa yan wuta ne har annabawa akwai haka ko annabi ibrahim alqur'ani ya ba mu misalin cewa baban shi mushriki ne kafiri ne dan wuta qarar alqur'ani yace falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min annabi ibrahim baban shi dan wuta ne kuma annabi ibrahim zai shiga aljanna lus yayin rayuwa lahiya law ba zugi ba takura ba matsala ba kunci na cewa baban shi ba yace annabi nuhu dan shi na cikin shi dan wuta ne kuma annabi nuhu zai je aljanna kuma lahiya law wannan abun bai zama illa ai anan duniya ne wannan matsalai take amma da an tashi lahira kowa ta kan shi yake saboda haka ɗan uwa kar mutun ya yarda a cikin rayuwar nan ta duniya ana gwagwarmaya ta karatu a bar shi baya ki shiga makaranta kuma in kika shiga makaranta ba wai bari mu je haba makaranta ko dan na sallah mu samu a ba wai mu je mu yi karatu ba ko na sallah mu samu yo in na sallah zaki samu ai sai kin mutu kina neman na sallah ka tambayi mallam Yusuf ga nan wuri ya yi da karatun sallah shi yanzu ai karatun sallah haka mutu baka kare shi kullum ma kana ganin sabon karatu inda kan sallah ne to ina masu neman na sallah ga malamai nan wurin wasu sun yi takharruji daga jami'a ga sun nan zazzaune wasu daga ma'ahidin na ilimi ku tambaye su wai sun gama karatun sallah yanzu komai bisa kan sallah ba su da matsala ko har yanzu akwai duhu wanda bai san karatu ba shine zaka ja shi wata makaranta ko dan na sallah mu dan samu eh wanda bai san meye karatu ba amma wallahi in dai da gaske na sallah kike nema shi kin mutu kina neman shi domin sallah babban abu ce ibada ce mai girma ba cikin sauki ba kawai zaka zo shikenan ka gama da sallah ki miƙe kafa da tambaya kan sallah kin bada amsa ba haka nan bane akwai wadda in kin ga tana zuwa makaranta to ta rasa yadda za ta yi akwai ƴaƴan musulmi wanda da kaga an tura su makaranta wai kawai rayuwa ta masa kunci ne an rasa nayi ce to da wannan zaman banza ba gwamma ko ƴan makaranta a je a ɗora yi ba a akan ma ki fara inda da wannan niyyar makaranta ce zaki maida ƴan makaranta inda za a je a karanta Qur'ani shine zaki ce da zaman banza gwamma ko ƴan makaranta duk wanda ya shiga makaranta da wannan manufan bai shiga makaranta ba da kyaukyawan manufa makaranta hanya ce ta neman aljanna ko da a ce ke dandan karace sarkin aiki ayyuka sun make yawa baki da lokaci dole ne in dai musulman kirki ce a ce kin ware wani lokaci na zuwa makaranta in kin ga arniya tana rayuwar ta irin ta tunki ya to ki kale ta in kin ga ba yahudiya tana rayuwar ta irin ta akuya to ki kare ta ki musulma ce mai tsari a rayuwa mai bin doka kina da qur'ani kina da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan halkashin doka kike amma wanda ba musulmi ba wannan ci da dabba duk daya shi sa qur'ani yake sifanta su da dabbobi ina ruwan tunkiya da sai ta sa hijabi in za ta hida Allah ya farlanta ma tunkiya ta sa kallabi ko ta sa rigar nono ina ruwan akuya da cewa sai ta mamijinta da'a ko in za ta hita sai ta tambaye mijinta me yasa ma tunkiya kai duk inda ta ga dama sai ta sa kai ina ruwan akuya da sa da zumuntar dangi da yan uwa tace ka taba ganin akuya ta shiga wata inuwa ta yi tagumi aka ce lahiya akuya tace wallahi dangi na ne yau shekara uku rabona da su ina ruwanta in aka dauko jakki daga marada aka kawo shi ya mai wannan jakkin in zai shekara 100 in Allah ba zai taba tunawa da wani ba wanda ya baro can ko to haka rayuwa wanda ba musulmi take shi ma kawai ta kan shi yake ce sa zaki haihu mutum in dai rayuwa irin ta arna ce ba irin ta musulmi ke kika haihe shi amma kina haihu shi ya gama da shi da yayi wayo ya karfi kawai ya gama da ke yanzu rayuwar shi kawai can da wasu zai yi ba da ke ba to irin wannan rayuwar dabbobi ce mu musulmi ne musulmi ne mu addinin mu na musulunci ya karantar da mu dukkan komai in kaga mutum bai san wani abu ba a addini to ba ya karatu ne amma in dai muna karatu to addinin mu hayyan da ake bayan gari da wanda za a wanke bayan gari addini ya koya mu kuma ina muku rantsuwa da Allah duk karatun da mutum za yi a rayuwar shi in dai bai karanci addini ba ko to sai dai ka tausaya masa kawai yanzu ba ga shugabanni nan muna da su ba shugabannin mu masu daraja da ka gani zaka gane wannan shugabannin suna son addini akwai wanda da ka kalle su zaka ga alamomi suna nuna suna son addini amma dai ba su karance shi ba ba su san shi ba wani bi ma wajen kokarin su mu addini hidima suke bargazo wani mugu abu ayi ta jara ko saboda ba su san shi ba sai ga wajen kokarin ayi alheri to haka nan ne mutumin da bai karanci abi ba sai dai hakuri da yanda yake kwadayin wannan abu to in mutum bai karanci addini ba yayi ta karatu yayi ta karatu yayi ta karatu har ya gama karatun shi har yanzu bakin jahili ne in an dawo bangaren addini me yasa kake ganin sai mutum yayi karatu na boko ya kare ya zama shine minister wani amma saboda ba addini ya karanta ba karshe da kudin shi da arzikin shi zai dauki mota shi dan kareriya ya shiga cikin daji ya tarda wani kasurgumin jahili dip boka zauna ba riga kalkashin kalgo ya je yo mai wayo ya dawo ko ba haka nan ba shi zai kai kanshi kuma in ya kai kanshi wallahi yi mai wayo ya dawo me yasa wancan bakin jahilin wanda bai iya rubutu daga dama zuwa hagu sannan bai iya rubutu daga hagu zuwa dama komai bai iya ba amma in minister ya tunkaro wajen shi shi zai tura minister kin tsawa kai in hankali na akwai aljani 313 biyo ta nan sai ga minister ya tattari ga yana ta ina da fitana yana a'a nan ma akwai yan jariran aljannu guda 18 dawo nan kaji minister da ya rikice gaba daya yana bin dokokin wa boka saboda jahili ne bai karanta addini ba in ya karanta addini ya shiga cikin irin wannan mutanen to wannan yana nuna ma mutum duk karatun shi duk wayewan shi wallahi in dai bai karanci addini ba to da an dawo bangaren addini kidahumi ne 100% kidahumi ne saboda shi wani ma akwai wanda yana ganin ba ma iya rayuwa dole sai an je wajen bokaye da yan tsibbo saboda tsabar duhun kai da lalaci da rashin sanin Allah da ke cikin kanshi saboda haka mu dage karatun nan da muke yi mu bada kai kan mu ce za mu yi irin wannan yaudarar kan karatu na dan lokaci a ki dar muniya mai kyau gwalgwadan karhin niyya ki gwalgwadan yanda Allah zai taimake ki kai yanzu kika fara karatu to mutun nawa ya fara karatu da shekara 60-70 kuma yayi karatu da malam Yusuf nan wallahi a Sudan mun je halwa mun ga tsoho dan shekara 60 ko sama ga haka da allo an rubuta mai alifin ba'un kuma ya dage koyo zai tsoho ya tsoho jikin shi dohurhura ne amma ga allo an rubuta mai a ba ta ta yayi zaune ya dage koyo ke so yayi Qur'anin nan an samu wanda suka hardace shi suna da shekaru da yawa, saboda littafin Allah ne kuma sauki gare shi. Kai, duk wanda ta tabbatar da tayi karatun boko, to in ta gaba ta hardace Qur'ani ba laihinta ne. In dai hakkin yi karatun boko a rayuwanki kuma kin iya daukar lesson, kuma in kika dauka kina recite da kyau, to wallahi in kika gaba ki hardace Qur'ani ba, ba daga matsalar Qur'ani bace, daga matsalar kici. Irin yanda kika bada kanki wajen karatun boko, rabin wannan abin in kika ma Qur'ani rabi, wallahi sai kin hardace shi. Yace za ka ga musulmi ƴaƴansu yana hardace science cikin kanshi, a yi mai kowace irin lesson ya haddace ta, amma wai in zo Qur'ani sai ya ce wallahi karatun ba yayi, wallahi wahala ke da kai, wani ma sai ka ji yana cewa ai shi karatun Qur'ani wahala yake ba shi. A baka girmama Qur'anin bane kan mutunta shi, kuma ba wahala ne yake baka ba, kai ne kake ba shi wahala, domin shi Qur'ani magana Allah ce, kuma Allah ya ce ya sauƙaƙe karatun Qur'ani, ko bai sauƙaƙe shi ba. Tunda yace ya sauƙaƙe shi kenan sauki gare shi. Yanzu in kika ce yana da wahala, to cikin biyu akwai wanda ba daidai ba. Ko dai Allah da yace Qur'ani yana da sauki, ya zama wannan magana ba daidai bane. Ko kuma kai da kace wahala ke da kai, zama magana kace ba daidai ba, to ta kace ba daidai ba. Kai da kace yana da wahala, Al-Qur'ani yafi komai saukin karatu. Me yasa Al-Qur'ani yake da saukin karatu? Saboda wanda ya tsara Al-Qur'anin, wanda ya san nivo ne na kwakwalwar kowa, ya san ɗan adam, ya san daidai da kwakwalwar ɗan adam, shi yasa kaga an samu kuturu ya haddace Qur'ani, an samu makahu ya haddace Qur'ani, an samu masaki ya haddace Qur'ani, an samu giligili ya haddace Qur'ani. Wani mutum wallahi in zaka hira da shi bai da cikakken hankali, amma da ka bashi mikoro kace karanta Qur'ani zam, zaka ji karatu kowane irin kalan ɗan adam a matakin rayuwa an samu ya haddace Qur'ani. Ashe Al-Qur'ani baya da wahala, baya da wahala, sai dai kawai in mutum bai yi niyya ba, bai bada kai ba, irin masu zuwa ne su ce bari mu ɗan yi dai karatun, da kuma irin tsohon da za su ce wa halshen shi ya yi tauri. Yanzu wata tsohuwa in ana zancen karatu sai ta ce halshen shi, halshen ta yi tauri, amma aka ɗauko gulma ita ce gaba. In ka ɗauko wani kwarmato, to za ka ga ikon Allah na harshen ta bai tauri ba. In ta ji ana ai sumbuka, wallahi ba ta da jiki, kai wa sumbuka, ai ba kuma san ta ba, ni na san sumbukan nan lokacin za ta kaga nan wurin harshen ta bai tauri ba. Ko inda mutum yana yawo cikin kasuwanni na ƙauye, cikin kasuwar ƙauye za ka tarda tsoho ɗan shekara 60 ko 70 yana yawo cikin rana da jari ga hannun shi, wanda duka jarin gaba ɗaya bai wuce jikka biyar ba, abin mamaki. Ni da na taɓa ganin wani tsoho yana yawo yana cewa a sai rume da allura, a sai rume da allura, tsaye ina kallon shi, a sai rume da allura. Mene ne rume da allura? Rume ma zare ne yake sai da zare da allura. Yana yawo zare da allura, wanda gaba ɗaya in ka amshe su duka daga hannun shi ka ba shi jikka biyar, wallahi ka taimaka mashi jarin gaba ɗaya. Amma duk wannan ranar ta garin nan gaba ɗaya ta kare kanshi tun farkon sahiya har ƙarshen yini, ya tsufa amma bai yi haƙuri ba wajen mi, wajen neman kuɗi bai ce ba, ya bar ma yara. Yanzu kuskure yayi ko daidai yayi? Daidai yayi, halal ce yake nema, ai ya hiɓa rawu ko? Halal yake nema, babu laifi. Amma ya yake da wanda yake neman ilimi? Idan dai baki haƙuri kin tsuho, ba za ki yi haƙuri ba wajen neman kuɗi, ko gobe kika same su kina son su, me yasa za ki yi haƙuri wajen neman ilimi? Idan dai babu wani tsoho wanda tsohon shi yasa kwata-kwata yanzu ya daina zancen karatu, to me dalilin da zai sa wani tsoho ko wata tsohuwa ya ce shi ɓangaren karatu wannan kawai ya bar ma yara? In shekarar ki 100 dan Allah tsohuwa ki shiga makaranta, ki mutu Allah ya tada ki cikin layin ɗalibai, ya yi ki zo lahira a taro ki cikin layin jahilai. Yau in kika shiga makaranta yau, ko da daga lahira an maki telefon an ce ai Hajiya gobe za ki mutuwa, to shiga makaranta yau kamin goben ta yi. insha Allah in kin shiga Allah ya kalli niyyarki da ƙarfin niyyarki tana yiwa lahira dalilin haka nan ki samu gafara ki shiga cikin lahira za a taro ki cikin jahilai ko cikin almajirai masu neman ilimi to su wa jahilai duk inda kaga an tara gayya jahilai a lahira to wuta za su jahili bai zuwa aljanna wuta za a kai su ashe gwammaki darmin niyyar karatu ko da sauran awa biyu ki mutu ki fara makaranta da niyya mai kyau Allah ya kalli zuciyanki ya karbe ki a matsayin ɗaliba wadda ta yi niyyar neman karatu ya yi alheri a kan ki ce a yi karatu yanzu ai sai dai mai warma ɗaya da jikoki ai komi lokaci gare shi yanzu karatun nan ya za a karki yarda da wannan yaudarar shaidan shi ki dage in mutum ya san neman ilimi da mahimmancin ilimi wallahi uwa ba za ta bar ma da kai ku uwaye mata ku za ku haihu da kuna shirya shi yana zuwa makaranta kuna kallo amma ku kuna zaune yaron nan ya dora karatu sannu har ya zama wani irin shirgege tabkeken kwade dan jillikeken malami kina zaune kina kallo wai yana ta koyo yana ta koyo alhali magana ma kai kika koya mashi yana kibari kina yaudara kanki yanda yaran nan naki yake tahiya makaranta ke ma ki ware wani lokaci yanda yaran nan ya dage yana koyo ke ma ki dora koyo ka'in da na'in da niyya sai kin gane kina yi ne da niyya koyo zaki ki gane wallahi duk mutumin da ya haka ya dage ya dagargaje sai Allah ya taimake shi amma wanda suke shiga makaranta wata ita abin da ke birge ta ma cikin makaranta kawai saboda akwai tsarin adashe makaranta to shikenan ita wannan adashen ita ce ta ke birge ta amma da an zo ana karatun kwana take to ki ma shiga makaranta ko kwana zaki dore yahi domin wanda ya zo makaranta yayi zaune in dai makarantar Qur'ani ce ana ta karatu yana kwana yayi asara ko a bai asara ba wanda ya je ecole ya yi zaune cikin class mushe na explication shi kuma yana kallon tankiyar mushe yana sharhi yana bayani shi kuma yana kallon gemar mushe ko kuma ya saki baki yana kwana shi wannan ya tabka asara ba kwankwanto amma wanda ya zo makaranta ba asara kai ita shi fa karatun Qur'ani inda ya wuce dilis sahin mutum in ka zo makarantar ka gane riba ce baka gane ba riba ce ki zo ki kwana riba ce a ce ma ko da kika zo kawai zaune kika yi ko kika saki baki ha kina ta kwana mai yana zuba sai da aka ce maki tashi ta rumbuda an gama karatun tashi mu tai gida kika ce oh aka ce an gama sai kika tashi kika kama hanya ko ka tafi wallahi baki asara ba ta rumbuda ta yi asara ba ta yi asara ba ai wadda ta tabka asara ita ce wadda za ta tahiya ta je wajen neman duniya ta yi zaune ta bata lokaci kuma ba ta samu duniya ba to wannan ta tabka asara kuma ta yi zaman banza ita duniya inda ita ce kake nema riba kawai shine a samu yanzu wanda ya yi ta turka dan shi akan ya yi karatu ecole ya yi ta fama ya yi ta faduka tashi wallahi so nake yi ecole in aka ce ya yi jaraba bai samu biji yake kamar ya rasa aljanna wallahi wannan bai samu ba duka sai ga ana zaman jana'iza a gidan yanzu su wannan wanda suka yi wannan wahala da dan da uwayen menene ribar su shine dan ya ci amfanin lakwalkin ku ya zama ya ci riba bayan ya gama ikwalkin an dauke shi an maka shi cikin wani kauye yana an sanya ma ko kuma an dauke shi an kai shi cikin wani biro mai sanyi ku wannan shine riba ko to in haka bayan ya kare wahalai duka yayi ta neman aiki ya ki samu yayi ta nema bai samu ba sai yaya an tauka asara ko ba a tauka ta ba ko sai ku ce to tunda dai bai samu aiki ba yanzu kawai mu jira lada a lahira lada za ku samu babu zancen lada dama shi zancen harkan karatu ecole kai ne nan wurin kuma ka ci riba shi nan da kaga kai ka tabka asara ka gama wahalai amma an ki daukan ka aiki kai ga janiya kai nema kawai ya kiya to shikenan kawai kai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin kai asara ta same ka amma in wa karatun alqur'ani ne mutum yi akwai wannan asara babu asara
shi karatun Qur'ani wai ba ma wanda ya shiga makaranta ba, wallahi ko wucewa mutum ya zo yi yaga ana karatun Qur'ani ko ana wa'azin Al-Qur'ani sai ya zauna ya saurara. Akwai mala'ikun Allah da suke yawo, manzon Allah yace Allah yana da mala'iku da suke yawo suna neman wajajen da ake ambaton Allah. Idan guda daga cikin su ya samu wurin da ake, sai ya ce masauran halumu ila hajatikum, ku zo ga abin da kuke bukata nan. Sai mala'ikun su zo su kekkewaye mutane, in suka kekkewaye su aka yi aka gama, za su je wajen Allah. Allah ya yi su sanin abin da yake faruwa, amma tunda aiki Allah ya sanya su sai sun ma Allah bayani. Idan sun je za su ce ya Allah mun zo wajen bayinka mun tarda su suna karatun Al-Qur'ani suna aikata kaza suna aikata kaza. Sai Allah ta'ala ya ce ina shaidar da ku cewa waɗannan mutanen nayi masu gafara gaba ɗayansu. Sai wani mala'ika ya ce akwai wani ba wannan naka mai sabon Allah, shi ba ya cikin masu karatun, zowa ne yayye wuce kadai. Sai ya ce bari ya zauna cikinsu. Sai Allah ya ce walahu qad ghafartu ulaika qaumun la yashqa bihim jalisu. Allah sai ya ce hadda shi shi ma na gafarta mashi, saboda waɗannan mutanen duk wanda ya zauna da su ba ya asara ba ya tabewa. Ashe shi karatun Al-Qur'ani riba ne. Wani shi yake wai in yayi zauna har da ta Qur'ani shi ba wani minister zai zama ba, shi ba wani deputy zai zama ba, shi ba wani ma'aikacin gwamnati, me zai tsayata har da Qur'ani ba riba ko? Ka kausan girman Al-Qur'ani da matsayin Al-Qur'ani. Al-Qur'ani maganar Allah ce na farko kenan. Bambancin magana Allah da maganar mutum kamar bambancin mutum ne da Allah. Wannan magana ta Allah zababba, domin kaf littafin da Allah ya sabkar duniya babu littafin da yake zababban littafi irin Al-Qur'ani. Wannan Al-Qur'ani kamin Allah ya sabkar da shi sai da Allah ya zabe shi, sannan kuma mala'ikan da za a tura da shi sai da Allah ya zabe shi, shine mala'ika Jibril ko? Inda za mu karanto bayani akan mala'ika Jibril lokaci zai kare matsayin shi. Suratul At-Takwir tace muta'i thumma amin. In baka san mala'ika Jibril ba da'a ake mai a sama, kuma a can sama amintacce ne shi. Shi Allah ya zaba ya sabkar da Al-Qur'ani ko? Da Allah ya zabe shi wanda za a sabkan ma Al-Qur'anin cikin mutanen duniya kaf babu wanda yake daidai da shi. Shi ma sai da Allah ya zaba cikin mutane, Allah ya zabi zababbe. Shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don Allah yanzu in zamu karanto matsayin Annabi Muhammad daga nan har sai muna karewa, ba mu karewa, kuma karatu ne wanda babu wanda zai gajiya. Inda zamu dauko matsayin Annabi ne zamu yi bayani akai. To wannan zababban shi Allah ya sabke ma Al-Qur'anin nan. Sannan garin da za a sabkar da Al-Qur'anin sai da Allah ya zabe shi, wani gari ne? Makka. Makka daidai take da Niger, daidai take da America. Mu a wajenmu musulmi, kasan Makka da aka sabkar da Al-Qur'ani ta fi duk wata kasa a duniya, saboda ba yayyuwa Allah ya sabkar da zababban littafin shi ga zababban annabin shi a cikin wata kasa, kuma ya gayyace ya zabi wannan katai kuma kai ka zo kana kwankwanto akan haka. Ita ce Ummul Qura. Duk sauran garuruwa sunansu wa man haulaha, duk wata kasa da zaka zano wannan wa man haulaha ce, amma Ummul Qura zababban. In zaka gane zababban gari ne, Allah sai da ya rantsuwa da Makka ya ce wa hadhal baladil amin. Allah ramma karanto ayan nan inda aka rantsa da America, to inda aka rantsa da Faransa, to da Japan, sai da ina, to inda aka rantsa da Makka fa.
Wa hadhal baladil amin.
Allah ramma ya lalaba cikin izo 60 dake cikin kanshi bai ji inda aka yi rantsuwa da wata ƙasa ba a duniya sai Makka wa halal baladil amin. Allah ya ce ya rantsi da wannan ƙasai amintacciya, ita ce ƙasar Makka. Zababba ce ko ba zababba ba ce? Zababba ce. Da Allah ya zabi mala'ika, ya zabi mutum, ya zabi ƙasa, bayan ya zabi shi littafin, sai ya sake zabe, ya zabe mi, ya zabe wata wanda za a sabkar da Al-Qur'ani, cikin wani wata aka sabkar da shi, shaharu Ramadan.
Shaharu Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an.
Allah sai ya zabe wata, shi ma watan sai da Allah ya zaba cikin watanni Ramadan, ba kamar sauran watanni yake ba. Aiko ko na goye ya san kura, ko bai san jiki ba ya san suna. In aka ce Ramadana ya zo, ko kafiri yana ɗan jin cewa wanga fa lokacin ba ɗaya bane da sauran. Shi da kansa ya san cewa Ramadana Ramadan. To cikin Ramadan Allah ya zabi watan Ramadan domin sauke Al-Qur'ani. Bayan ya zabi Ramadan, sai Allah ya zabi dare wanda za a sabkar da shi. Cikin wannan dare aka sabkar da Al-Qur'ani.
Fi inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr.
Na'am.
Laylatul qadri khairun min alf shahr.
Daren da aka sabkar da Al-Qur'ani shi ake cewa laylatul qadr. Allah yace wa ma adraka ma laylatul qadr. Ka kausan ko menene ake cewa laylatul qadr? To in baka san shi ba sai Allah ya ce Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Daren Lailatul Qadri yahi wata dubu. Ba cewa aka yana daidai da wata dubu ne ka sa abin nan calculator su ko ka ce eh shekara 80 da kaza. Ba daidai suke ba, khairun aka ce yahi shi. In ka lissafa wata dubu, to wannan daren shi kadai yahi wata dubu wajen Allah. Kenan sai da Allah ya zabi daren da za a saukar da Al-Qur'ani. Kai, girma Al-Qur'ani ya kai girma. Zababbiyan magana ta Allah ya zabi mala'ika, ya zabi annabi, ya zabi gari, ya zabi wata. Wallahi tallahi babu wanda zai karanta wannan Al-Qur'ani yayi amfani da shi sai wanda Allah ya zaba. Zababban littahi ne. Komi da yake da alaka da Al-Qur'ani sai Allah ya zabe shi. Don haka in kin ga kanki kin kasa shiga makarantar Qur'ani, to ki koma gida ki yi kuka, wataƙila baki cikin wanda Allah ya zaba. Ko zukiyanki tana so, wallahi in Allah bai zaki ki ba zaki ba. Al-Qur'ani ya gai thumma awrathana al-kitab.
Thumma awrathana al-kitab alladhi asfafaina min ibadina.
Allah ta'ala ya ce duk wanda kaga ya dage yana ma Al-Qur'ani hidima a rayuwar shi ka'in da na'in, to yana cikin wanda Allah ya zaba. Sai in Allah ya zabe ki. Kenan tunda zababban littafin Allah ne wanda ya zabi mala'ika, wanda zai kawo sakon shi zuwa ga annabin da ya zaba, shi mala'ikan a sama al-amina ake ce mashi, shi ma annabin da aka kawo ma al-amina ake ce mashi, garin da aka kawo shi al-baladul amina ake ce mashi. Zababban zababban littahi wanda sai Allah ya zabi duk abin da yake da alaka da shi, to wallahi baki isa baki karanta shi sai in Allah ya zabe shi. Za ku ji wasu kuna tare da su kullum suna kirarin za su yi insha Allah makaranta zan shiga nima. Tana ta gina da kai tana cewa makaranta ta shiga, sai ta mutu bata shiga ba, kullum sai dai bayani ga baki, eh ni ma makaranta zan shiga, ni ma ya za ki shiga baki cikin zababbu. Sai in Allah ya zabe ki za ki shiga, amma idan Allah bai zabe ki ba sai dai a barke da magana hwata baki kawai, kullum kina jin kina so kina so. Amma shi yasa kenan ya kamata mu ba karatun Al-Qur'ani muhimmanci. Mu koyi Al-Qur'ani shi kai ne duniya littafin da babu asara cikin koyon shi. In ka zo inda ake karanta shi ka zauna ka ba kai ka karanta ba, lada. Al-Qur'ani yace fa idza quri al-Qur'an,
fa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Wani malami ya kalli wannan aya sai yace ni banga mutumin da rahamar Allah take kwararowa akan shi ba kamar yana kalkashin indararo irin mutumin da ke zuwa wajen karatun Al-Qur'ani yayi shiru ya saurara. Sai ce domin Allah ya ce in ana karanta alqur'ani ku saurare shi sai Allah ya ce la'allakum turhamuna tabbas Allah zai maku rahama idan dai kuka yi haka kenan shi sauraren shi ma kadai yana zama sanadiyar samun rahamar Allah to ina ga karanta shi ina ga a ce danki ya karance qur'ani ya haddace qur'ani shine litahin da saboda matsayin shi a wajen Allah in kina da da kika kama mashi yayi karatun alqur'ani yayi aiki da shi to ranar alkiyama za a sama iyayen duk wanda yayi aiki da qur'ani wata hullassa wata wanda haskanta ya hai hasken rana a duniya idan suka kalla su ce to dama da an jawo ki an ce kandodo zo kika fito sai a samu ki wata hullar sarauta gaban duniya gaban kowa da kowa sai ki yi mamaki ke ta tunanin to ni ko sallar da nayi ce sai ki ce kai wannan sallah ba ita bace ko azumin da nayi ke ta tunanin ayyukan ki na alheri sai ki ga kai wannan ba su bane suka sa aka mana wannan girmamawa karshe sai ki tambaye Allah wai wani aiki ne nayi aka mana wannan girmamawa sai Allah ya ce danki ya karanta alqur'ani kuma yayi aiki da shi saboda haka aka saka maki da wannan to don Allah wane ne aka saka ma uwaye ko su suka yi karatun ba su suka yi ba to shi wanda ya karatun me kake zaton za a mashi idan ya zama na uwaye ba su ba suka yi karatu ba su suka sha wahalan makaranta ba amma saboda su suka haihu dan da ya karance alqur'ani kuma yayi aiki da shi a rayuwar shi Rana alkiyama Allah zai mai wannan girmamawai da wannan karramawai fama zannukum bin najli inda jazaihi me kuke zaton shi yaron lokacin da za a mai sakamako ulaika ahlullahi wassafwatul mala ulul birri wal ihsani wassabri wal ula ulahum biha jaa alquran mufassal dan haka waɗannan sune mutanen Allah ahlul qur'an sune mutanen Allah don haka kar wanda ya yarda a rayuwar shi yayi nisa da alqur'ani da neman ilimi na alqur'ani wasu cewa suke babu ilimi cikin qur'ani sai cikin libri ke da kwa ilimi haka shi alqur'ani sun dauke shi kawai littafi ne dai na a karanta dai ayi ibada a samu lada amma babu ilimi cikin shi to wannan wanda bai san meye alqur'ani ba kenan amma malaman da suka san alqur'ani sun tabbatar da cewa ilimi na mutanen farko da na mutanen ƙarshe duka Allah ya takaishe su cikin alqur'ani alqur'ani da muke ganin shi shine littafin da Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk duniya babu wanda ya san sirrin da ke cikin qur'ani sai Allah daga Allah kuma sai shi annabin da aka saukar ma yafi kowa sanin sirrikan alqur'ani ko da Allah ya karbi ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to wanda suke da masaniya akan ilimin mukan alqur'ani surus yanzu sai wa kadai sai almajiran manzon Allah sune sahabbai ko wanda suka yi karatu wajen shi to yanzu duk duniya babu wanda ya kai sahabbai sanin sirrikan qur'ani to cikin sahabban nan ne aka samu wani yana cewa ni ko da baiba ya ta tabbace inda karanta alqur'ani sai na gane ta haka wani cikin su yace yace inda da baibayin shi zai bace da baibayi wani bai san da baibayi ba ko igiya wanda ake daure raƙumi ko rago in ya bace yace in dai na bude qur'ani na karanta yace wallahi sai na gano inda yake kuma ba zancan ƙarya bane ba wallahi da gaske yace yace inda baibayi na zai bace in dai na karanta qur'ani wallahi sai na gano inda yake wani cikin su yace ya rantse da wanda ran shike ga hannun shi ba a sabkar da wata aya ba face ya san ina aka sabkar da ita ba a ina aka sabkar da ita akan me take magana yace inda na san wani dan adam a duniya wanda ya hini sanin alqur'ani in dai ana iya hawan dabba aje inda yake yace wallahi da na je na koyo karatu wajen shi wannan shine Abdullahi dan Mas'ud kaga almajiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka hikowa sanin qur'ani kakai dibin yanzu an samu wani malami wanda ya hisa sanin qur'ani a ba gaskiya ba to sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam su ma da ɗaya Allah ya karbi ran su suka kare wanda suka san alqur'ani sun tahi wanda ya ragowa ce almajiran su suwaye almajiran su tabi'ai to cikin tabi'an nan aka samu gwannai masanan alkur'ani wanda babu wata tambaya da za ka yi masu kai waɗanda ma ba su kai ga tabi'ai ba irin su imamu shafi imamu shafi ya taba zuwa makka yayi zaune yace ma mutanen makka ku mana tambaya yace na rantsa da wanda raina ke ga hannun shi duk tambayar da kuka mani sai na ba ku amsa kuma cikin qur'ani bazan huta daga qur'ani ba to ka san mutane akwai iya kurewa sai wani ya tambaye shi yace rina nake so ka gaya mani cikin qur'ani ina aka yi zancan rina ina aka yi zancan rina cikin qur'ani imamu shafi'i ya bashi amsa kuma cikin alqur'ani mutane suka yi ta yi mai tambayoyi suka dora mamaki duk tambayar da ka kawo sai ya jawo ma aya baka amsa ilimin mukan da ke cikin alqur'ani tabi'ai almajiran sahabbai da suka mutu to daga nan ne himma ta fara komawa hamma ya zama karatun da ke cikin qur'ani ba iya dauka babu wani mutum da zai iya zuba ya koyi karatuttukan alqur'ani keke da keke to tunda abin ya gagara sai aka koma aka karkasa yanzu wani sai ya ce to shi dai zai rike fiqhu ita kuma fiqhu in ka bincika sai ka tarra wata aya guda ce cikin qur'ani take zancan fiqhu ko to dan haka shi karatun shi tun daga farkon rayuwar shi har karshe fiqhu ce wani kuma ya ce shi zai rike usulul fiqh to shi kuma usulul fiqh din nan wani reshe ne na alqur'ani wanda sai ya ce shi kuma ilimin shi kawai ilimin tarihi zai yi shi malamin istiwari to shi kuma tarihi gaba daya alqur'ani shi yazo da tarihi tun kamin a samu dan adam a duniya ya fada mama mai yawa tun kan a halicci annabi adam farkon dan adam alqur'ani sai da ya kawo mu tarihin farko da tarihin karshe saboda cikin qur'ani nake da kai tarihi wanda babu irin shi cikin wasu libururuka wallahi wani malami a musulunci sai da ya rubuta wani littafi ya samu suna al-bidayatu wan nihayatu me ma'ana al-bidaya wan nihaya farko da karshe tarihi ne ya kamo tun daga farko har zuwa karshe ma'ana tun warkon lamari kamin a halicci dan adam har zuwa karshe inda an gama kawai dan wuta ya tayo ta dan aljanna ya ji aljanna duk abinda ake bukata na tarihi ya rangamo ya kawo a nan wurin dan haka in kai ta karatun tarihi sai ka mutu baka kare ba kuma tarihi wani dan bangare ne cikin ilimin alqur'ani wasu suka ce su kuma kawai karatun nahwu za su shi kuma nahwu kamin ma a shiga cikin ilimin qur'ani ne dan bulbushi ne sama sama lafuzza alqur'anin ne ya za a yi a karanta su da kyau shine ilimin nahwu to shi wani har ya mutu karatun nahwu ce kuma ya ta girman ka yana ganin wai wannan karatun ya hiko wani shi kuma alhali ba amma bude qur'anin ba aka fara ebo ilimin shi wani yace shi ilimin shi kawai ilimin balaga ne shi kuma balaga wani dan reshe ne wani dan faskace ne kadan wani yace shi kuma ilimin shi gaba daya inda ya tsaya akan fasaran mahalki dan haka shi abin da yake da alaka da fasaran shi kuma fasaran mahalki kissa annabi Yusuf ce kadai ta kawo shi cikin qur'ani daga nan ne ya ta istinbadi ya ta fada da abin to sai zamana mutane yanzu sun kasa dauka ilimin alqur'ani sai dai babbangarewa an yi ta babbangare shi bangare bangare wanga bangaren tafsir wanga bangaren fiqh wanga bangaren qira'atu wanga bangaren kaza aka ciccira aka wato yayyanka kowa sai dai dauki wani kaso yayi tai yau in kaji an ce wanga malamin tafsiri to shi wa tafsirin nan bibiyan ma'anonin qur'ani ne kawai yake kuma akwai wasu ilimummuka da kwata-kwata bai fara kwankwasa su ba cikin alqur'ani kai shi alqur'ani ilimummukan da ke ciki ya tsallake ilimummuka waɗannan na addinin musulunci wanda aka san su ga musulmai larabawa ya tsallake har ya zo ga ilimummuka na duniya aka ce kai mi kake karatu kace kai injiniya ne to injiniyanci gaba ɗayan shi aya guda ta alqur'ani ta gama da shi Allah ta'ala ce in qaliqu ila zillin zi thalath shu'ab sai yace la zalilin wala malamai suka ce na an gama da karatun injiniyanci gaba daya shi suke da ka'ida wanda aka dora karatun injiniyanci akan ta tana nan karkashin wannan ayoyin wani kuma yace shi likita ne wani malami da ake ce masa ibnu al-qayyim yace wata rana nazo misra nayi tsaye ce sai na gamu da wani babban likita wanda yayi karatu a China yace sai muka dan yi hira muka tattauna da shi akan likitanci yace sai na ga ya mai wasu abubuwa da suka shahi likitanci sai girgiza kanshi yace ya rantsa da Allah duk karatun shi tun daga farko har ƙarshe bai taba samun wannan ilimin ba amma yanzu gashi nan cikin ɗan mintuka ya samu wannan ilimin na likitanci shi likitanci gaba daya ilimin likitanci wani malami yace an takaice shi cikin rabin aya wa kulu wa shrabu wa la tusrifu wani malami yace kaga karatun likitanci dukke wai ke wanda likita zai nan zai dawo kulu wa shrabu wa la tusrifu ku ci ku shakar ku yi banna duk wanda ya tsare wannan ya gama da ilimin likitanci gaba ɗaya shikenan ya gama saboda likita duk likitan da zai zo ya duba mara lafiya menene yake lura da shi ya lura da cewa ko dai zahi ya karu a jikin shi ko kuma ya ragu ko yana buƙatar wato ƙarin wani abu ko ragin wani abu dama da ciwo bai wuce wani abu ne ya karu ko wani abu ne ya ragu shine gaba ɗaya karatun likitanci karuwar wani abu ta kawo wannan ko raguwar wani abu to wannan karatun cikin alkur'ani zaka tarda wato wani bai ma kai ɗai cikin hudun wata aya ba an gaye shi malamai da suka dora zakule suna binciko ilimin muka sai da suka ce hawanki da guga alkur'ani yayi bayanin shi babu wani abu da kake yi a rayuwa wanda qur'ani shi sanu malami yace duk ilimin da ka sani na duniya Allah ya ambata ya cikin qur'ani ko dai yayi nuni akan shi ko kuma ya dunkula zanci akan shi ko yayi ishara alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san shi ya san shi wanda bai sani ba bai sani ba karkace babu cikin qur'ani a ce kai baka sani ba kawai amma da za a kawo wanda suka san qur'anin da gaske kai da kanka in suka fada ma sai ka ga musu wallahi haka nani yanzu da wanda yace akwai wanki da guga cikin qur'ani da aka tambaye sai yace wasu ya baka fatahir an gama da zancan wanki da guga wani malami yace har tuya kosai da tuya waina akwai cikin alqur'ani ko babu akwai saboda asalin kullin da ake kwabawa ayi kosai da waina qur'ani yayi magana akan shi Al-Qur'ani ya yi magana a kan gini, aikin magina, ginin da kan shi da injiniyancin duka Al-Qur'ani ya yi magana a kan shi. Kai, Al-Qur'ani ya yi magana a kan ginin da yanzu duk yanda mutum ya yi karace injiniyanci da wuya ma ya irin wannan ginin. Ba shi ba ne ya kawo wannan injiniyan Zulkarnain da ya zo ya yi wata irin katanga, wadda Al-Qur'ani ya ce, "Famasta'u an ya zaharuhu, famasta'u lahu naqaba." Katangar da ya juji da majuju ba su iya lekota ta yi tsawo ba su iya kwalkwale ta daga ƙasa ba su isa ba yanzu akwai injiniyan da zai yi irin wannan katangar don haka in muka karanta Qur'ani sai mu gano ashe duk wani ci gaba da muke gani ana cewa wanga zamani ne na technology an yi nisa an ci gaba yanzu ne ke da kwai ilimi an waye wannan ilimin ne ke da kwai wanda da babu shi duk wanda yace akwai wani ci gaba yanzu wanda can baya babu shi kara mai mikoro ya gaya maka shi jahili ne bai san tarihi ba in ka ce irin yanda ake gine-gine yanzu na zamani ai can baya gidajen bukka ne lalaka ƙarya kake baka san tarihi ba alqur'ani ya ba mu labarin wa samudal ladina jabu sakhra bil wad su samudawa cikin duci suke gina suke gini suna shiga yanzu wannan dan karaje ma gini cikin duci yanzu ka nemo ɗan dan karan da ke da kwai yanzu ka ce ga duci na unguwa kaza shi kake so a ma gini ciki su ma'aikatan da cewa baka da hankali kai ka zo ka bata masa kayan aiki kawai to su samudawan lokacin babu ma wani dan kara su ne dan karan ato zai dauko duci bisa kai ya zo ya aje ya gina ɗakin matar shi da ɗakin ɗiyarsa da ɗakin shi ya shige ciki yanzu akwai irin wannan na taɓa yin karatu wata rana sai na ce duk abubuwan da ke da kwai na wannan zamanin kaf a baya an yi wanda suka yi su domin alkur'ani ya tabbatar mu kullum yana cewa mu yi yawo cikin duniya don mu ga yanda na sai da Allah ya ce kanu ashadda minhum quwwa a wata aya Allah ya ce wa asarul arda wa amaruha akthara mimma amaruha wannan duniya sai raya ta fiye da yanda yanzu ake raya ta sai wani ya ce yana da ja'a ai akwai abin da yanzu ne ake shi menene sai wani ya ce mana ai akwai wannan motoci na balaguro da bisa jaki da alhadare da dokuna ake balaguzar raƙumma yanzu kaga wannan motocin karkar da babu su jiragai wannan na balaguro da babu su nace jahili dai ne kai baka sani ba kaje ka bincika a tarihi an yi wani annabi da ake ce masa annabi Sulaiman annabi Sulaiman shi ba jirgi yake hawa ba iska yake hawa ci gaban technology yanzu ya kai ana hawan iska ne eh ai mutum ko dan iska ne bai hawan iska ko an ce ban ga dan iska ne yana hawan iska ne bai hawa gare shi to shi annabi Sulaiman iska Allah ya hore mashi duk inda yake so yaje kawai sai dai ya hawa iska babu wani abu kawai iska zai hawa ya tashi ta hidishi yanzu shi da wanda ya dora hawan iska yana yawo a duniya da wanda yanzu yake hawan jirgi waye wanda yake da technology ko ci gaba technologyin jirgi tun lokacin annabi Sulaiman an gama da ita an gama da ita babu wani abu wanda mutanen zamanin yanzu suke da shi a ce na ba rayuwa ho yanzu kawai koyan na bayan ne muke wanda suka wuce ne muke kwaikwayo wanda ya iya kwaikwayo shi ne gwani yanzu cikin mu yanzu ko karatun nan da muke na Qur'ani yanzu ne ke da kai malaman Qur'ani ko ko sun mutu masana Qur'ani wallahi sun mutu in suka zo yanzu inda za a tado guda cikin su yanzu ya tarra malaman da ake taba ma ana cewa gwannan Qur'ani sai ma sun ba su dariya yace ina karatun a ce wai su ne masana Qur'ani dariya za su bashi kaga an ce wa ga shi da doktor akbar na Qur'ani inda yanzu za su dawo su tanda doktor na hadisi ko umdatul ahkam bai iya fasarawa su tanda doktor na tafsir su tanda wallahi da sai sun zama abubban dariya ma saboda wanda suka yi karatu sun wuce duk abin da za mu yi a rayuwar nan kwaikwayon wasu ne muke in muna aikata ayyukan alheri to wanda suka yi alheri suna ƙasa in kuma aikin sharri muke aikatawa to miyagun ɗiyan banza tatattun ɗan iska suna ƙasa duk iskancin da za ka yanzu baka isa baka ƙarƙaro wani sabo yanzu ɗan iska sai ka ga sai ya koma gehe ya yi nazari ya yi tunani sai ya huddo wani sabon iskanci wai sai ya dibi shi ya ƙarƙaro shi da an buɗe tarihi sai a tallaye ai kai kannan su wani ɗan iska ne kai ɗan jikan wasu ƴan banza ne wanda sun jima da mutuwa saboda sun yi iskanci da izgili wanda kai yanzu ko giya ka sha ba ma ka iya yin irin shi ba ka iyawa wani sai ka ji yanzu yana takama da mulki da matsayi ya mance cewa an yi masu mulki yanzu ba mulki ba ma ne kake wanda yanzu kana mulki kana iya yin abu mutane su ma ta ba su yarda ba wannan shi ne mulki ka je ka karanta masu mulki ka ji masu mulkin da kallonsu ma in kai sai sun sa an hukunta ka in dai suka taso kowa sai dai san da kanshi an yi masu mulki wallahi babu wani abu a rayuwa yanzu wanda sabo ne rayuwa ta riga ta gabata don haka wanda yake da rabon alheri shine kawai ya bi hanyar alheri ya samu ya shiga cikin mutanen kirki wanda kuma yake da rabon ayi kai baka yi iskanci ba irin nan ɗan iska kuma a tada ku tare a lahira kuma kai ɗan ƙaramin ɗan iska ne sai ka ga wani wai shi wai yana musulunci yana ɗan haɗa da iskanci shi biyu ne taɓa kiɗi taɓa karatu yo an taɓa haka nan ka taɓa kiɗin dai gaba ɗaya ko kuma ka koma karatun gaba ɗaya amma shi musulunci ba a ƙafa ɗaya ciki ƙafa ɗaya waje akwai ma jahilan da su sun ɗauka wai rayuwar duniya in kana son ka ji daɗin ta dole kar ka rike addini 100%. Sai dai ka sa ƙafar ka ta hagu cikin musulunci ƙafar ka ta dama tana waje to lokacin ne kaɗai za ka sha daɗi amma in ka ce musulunci za ka yi 100%, wai wahala ce saboda dokokin musulunci sun yawa ko mi kai sai a ce haram ko mi kai a ce ba daidai ba yo in ba musuluncin ka rike ba hakka mutu ba ma ka sanin menene jin daɗi wallahi ba ka sani yanzu da za ka je ka tambayi duk wani wayayye menene jin daɗi sai ya baka dariya in ka je yana gani yana ce jin daɗi ka samu motoci ka samu gidaje ka samu yo in wannan ne jin daɗin rayuwa ya aka yi a ƙasashen turai wanda suke da manyan gidaje da motoci sai ka tarda mutum yana da kamfani yana da motoci yana da komi amma ya shiga ɗaki ya kubula kanshi ya ɗirka ma kanshi bindiga ta kunnan dama ta hoto ta kunnan hagu jin daɗi yana sa mutum ya kashe kanshi in dai kuɗi ne jin daɗi ya ake masu kuɗi suna kashe kansu in mulki ne jin dadi an samu masu mulki wanda suka kashe kansu ko ba a samu ba ya ake masu mulki suke kashe kansu menene jin dadi to baka isa baka san ko menene jin dadi sai in ka dawo cikin musulunci in kafiri ne kai ko arne wallahi hakka mutu baka ma ga menene jin dadi da idan ka ba baka ma taba jin shi ba balle ka san shi kai abinda kake ce ma jin dadi daban abinda kuma shine jin dadi na gaskiya daban me yasa muna in ka zo a cikin Niger kai yawo cikin ƙauyukan Niger sai ka tar da mutum kasur gumin talaka an waye gari da sahe ba ya da jikka biyar cikin aljihun shi amma yana da da ya kai 15 yana da mata uku kuma duka nauyin su suna akan shi kuma bai da ko dala kuma wallahi ka tar da shi yana dariya ko ba dariya ka tar da shi yana fara'a yana dariya yana rayuwar shi lahiya lau bai da bakin ciki bai da zulmi bai da zugi bai jin takura lahiya lau ni'imar musulunci ta sa haka wasu kasashe ba a haka kasashe da dama in dai mutun ya waye gari bai da kuɗi to bala'i yanzu kasashen nan na turai wanda ake cewa kasashe ne wanda suka ci gaba a cikin su duk lokaci zuwa lokaci sai an samu wani matashi kawai saurayi ya dauko bindiga ya zo ya tare hanya duk wanda ya fito daga wannan kwanan rannan gawa ne shi da wuya ai wata guda haka bai faru ba a cikin kasashen nan na turawa kawai zai dauko bindiga ya shawo kwayan shi ya zo duk wanda ya fito sai ya kashe in aka samu ya kashe mutum 10 an rike shi shikenan me ya kai su ga haka nan kafirci rishin addini da kuma rishin alkur'ani dan haka ana nuna mana lokaci yayi a donkole sakon da nake son isar shine mu ba karatu muhimmanci mu ba ilimi muhimmanci kuma karatun da ya kamata mutun ya rike tsawon rayuwar shi babu ranar rabuwa da shi shine karatun alkur'ani duk ilimin da yake da alaka da qur'ani kakkare na shi ai ta nema ai ta nema in kai haka shi kana ma cikin neman shi ma da kanshi neman hanya ce ta zuwa aljanna balle in Allah ya baka ka samu kuma akwai wani wanda ya taba neman abu bai samu ba wa qallam man jadda fi amrin yu'ammiluhu wastashaba sabra illa faza bizafari baka samun mutumin da ya dage yana neman wani abu ya hada da hakuri sai Allah ya bashi wannan abu akwai kuma wasu cikin dalibai wanda abin da ke cutar su shine in sun shiga makaranta so suke cikin wata biyu ko uku su zama malamai da ta shiga aka fara ta ce Allah ya ba makaranta ba ni ganewa yau wata na uku har yanzu wata uku la ilaha illallah wannan aikin mare na Qur'ani kin mance danki salele da kika kai shi ekol sai da ya primer yana shekara nawa a primer shinda ake ko bakwai ko kuma wani yaron a shekara bakwai ko sunan shi bai ida iya rubutawa ba amma kuma ba za ki je kuraje ba za ki ci gaba da zuba mai kace eh ya gane wata rana ya dai ci gaba da tafiya kin san wa bai ganewa karshe ya je college san sai shekara nawa sannan ya tsallaka gaba ya je ni sai shekara nawa in ya tsallaka university kuma sai yanda Allah ya go wani sai ya tsufa a can wurin yayi tai amma duka baki tare ba kuma yanzu mu ekol ɗin mu ta Niger mi muke koyo in banda yare faranshi hane muke koyo kawai dai a ce dai ba area ɗin yana faranshi wu ai mai ilimi ne wani in ka zo sai ka rasa waina ilimi wai faranshi ne kawai iya wani dan Niger ka ji ana wu ai babban mai ilimi ne wannan ka ji yanda yake faranshi shikenan wai ilimin kenan shi fa ko allura bai iya kerawa shi kuma ilimin boko asali ilimi ne na sana'a ya kamata wanda yi shi ko gwamnati bata dauke shi aiki ba a ce yana iya rike kanshi to amma yanzu saboda bokan tamu ba ta gaskiya ba ce sai ga mutum ya yi shekara 30 yana yi karshe ya dawo yana ladama yana tagumi wallahi sun ji dauka ta na wallahi na yi ta yawo an ki dauka ta aiki to inda karatun gaskiya muke yi na boko ya kamata a ce ko shekara 10 mutum yayi yana karatun boko a ce ba zai yi asara ba yanzu karatun bokon yana bukatar gyara gaba ɗayan shi kaf yana sa shi sakamata ya kai gwamnati ta ce ekol ɗin nan tarihi ta sai ta yi nazari bayan shekara 5 ta ga waya ne ya kamata a hudu mu wannan matsalar amma ba ka nan ba bai gyaruwa irin wannan a ce a education sai an kula da gyara waye waye ta ina za a faro gyara su kan su fa masu koyawa akwai wanda ba su fa iya ba. Ba su iya ba. To, shi ne wa ana ta ƙoƙarin Nijar ana son a gyara haraka education ta ina za a gyara. Kawai a rihe ta gaba ɗaya bayan shekara biyar in an gama tunani sai a ga ta ina za a ɗauko kani. Na taɓa wani haka nan sai wani ya ce to in an rihe mu da ke mushanniya za a yi da sai na ce a gwamnati ta ci gaba da ba ku kuɗi gobe matsala. A ci gaba da ba ku kuɗi amma ku yi kwana a yi nazari. Don haka dai a takaice ɗan uwa mu dage game da wannan karatun. Karatun boko yana da amfani ga 'ya'yanmu tunda karatu ne na duniyanmu kuma musulunci bai hana man ba mu karanci duniyanmu. Duk abin da zai taimaka mu wajen rayuwarmu ta duniya ta yi daɗi mu yi kwaɗayin shi. Musulmi manzon Allah ya ce ihris ala ma yanfa'uka. Kai kwaɗayin duk abin da zai amfane ka, ka nemi ma taimakon Allah ya taimake ka. Amma dai kakka yarda a baruka baya wajen ɓangaren addini. Kakka yarda a barka baya. Abu na ƙarshe da zan rihe in fa boko ce kaɗai kika yi hajiya. Ita kaɗai kika yi kuma kin haƙura da ita, ita kaɗai ce karatunki. To ni ba ni kwankwanto na rantse da Allah ko shekarar ki ta kai ɗari. Kuma ni ba ni kwankwanto na sha gayi ko cikin ministrori in dai boko ce kaɗai ya karanta bai karanto addini ba to sai ka kar da wanda hayan zai bai ma iya wanke kashi ba. Ana koya wanke kashi ne a ikon a ina ake koya shi. Yanzu na alitahon musulunci tun daga littafin iziya in ka buɗa wallahi dalla-dalla sai a ce a in ka zo wankewa ga inda ake yi sai ka fara jiƙa hannunka da ruwa kamin ka dangwala shi ga abun sai ka fara jiƙawa da ruwa in ka jiƙa da ruwa sai ka yi kaza triyan triyan dalla dalla balla balla saka saka one by one yan na yan wahid ba da wahid haka zaka ga an kawo maka shi cikin daɗi cikin sauki amma wallahi kana iya karatun boko shi kadai kazo ana zuga ka ana kai mai ilimi ne an nada ka minister na kula da tsabta amma baka iya wanke abun ba
suke tawari mala
eh a ce minister ne minister na tsabta gaba daya amma da an zo aka tambaye shi to me sai minister muna da tambaya wai a matsayin ku na ministan tsabta so muke muje ya ake wanke bayan gari a ilmance don Allah yana iya bayani ya iya gaya maka kai musulunci akwai daɗi sai ka ji manzon Allah har abin da baka tunani yana mamu bayani wani abin ma ana jin kuma ya faɗi amma saboda shi Allah ya aiko shi ya koya mamu addini akwai abin da ana ma jin kuma ya faɗe shi amma shi sai ya faɗi saboda Allah ya sanya shi shi dole ne ya faɗi ma al'umma shi yasa wani ba yahudi ya ce ma Salman al-Farisi ku musulmi kun ji daɗin ku annabin ku ya koya muku dukkan komai Salman al-Farisi ya ce ajal laqad allamana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kullu shay'in hatta al-qira'a yace tabbas manzon Allah ya koya mamu dukkan komai har da yanda zamu yi tsugunnin bayan gari duka ya koya mamu to muna ma Allah godiya da yi mu musulmai bai yi mu maguzawa ba kuma na roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan musulunci na mu shikenan malam ku
godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ala dakika wani suke da farin ciki da jin daɗi da wannan dare wannan ziyara ta mallam kuma abin da ya gabata da nasiha muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sakan wannan da kai kuma ka ba mu ikon yin aiki da abin da mallam ya karanta da mu amma da yayi bayani wanda shike mai yawa ko bayani wanda shike mai tsada Allah ya saka mallam da kai ina ga yayi saura kamar minti goma wanda mun bar su wata kila ba wai bai tambaya ko shawara ina bayani mallam yana da alaka da ilimi wata kila ko akwai mai tambaya ko wata shawara akan hanyar da shi ta kanta cikin neman ilimi shi insha Allah kenan akwai minti goma ga mai tambaya muna fatan za a yi cikin tsaraki akwai mai tambaya da ga hannu sai tambaya gaba ta ita ga mallam insha Allah ce da dauna
a mahaihi mahaihi ne kenan ke da kai tana son ta zo balaguro mahiyarta ta yarda ta zo kuma tana son ta je shi kuma mahaihi yana cewa ta yi zaman ta gidan mijinta ina an tambayi imamu Malik Allah yi mai rahama wani bawan Allah ya ce mai ya Imamu Malik ina da tambaya ya ce ina da mahaihiya da mahaihi ba tare suke ba aure ya rabu shi mahaihina yana wani gari ita mahaihiyata tana wani gari ya ce mahaihiyata tana kirana tana son in zo wajenta shi kuma mahaihina ya hana ni ya ce ka in je yaya zani sai Imam Malik ya ce mashi ka yi ma babanka da'a kuma kar ka saki ka saba ma mahaihiyarka shi ne amsar da ya bashi to kenan yanzu ni ma haka nan ne amsa ko haka Imam Malik ya ce atai abaka wala ta'si ummaka ya ce ka ma babanka da'a kuma kar ka saki ka saba ma mahaihiyarka kenan ya nuna kowa yana da haƙi akan ka ko to kakka yarda kai wani abu wanda zaka musguna ma wai mahaihinka yana da haƙi akan ka kakka yarda kai abinda zaka saba mace mahaihiyarka tana da haƙi akan ka kakka yarda kai abinda zaka saba mata amma yanzu abinda za a kalla anan shine abinda yahi maslahan shi yahi girma wataƙila idan shi mahaihin yana kallon cewa wannan balaguran yana iya sanya takura cikin zamantakewa aure to abin da ya kamata shine a dawo a nemi yin balaguran ta hanyar shi miji kenan shi mijin sai ya kira mahaihin ya ce da Allah baba ina neman alfarma a bar wance ta je ziyara ta je ta ga kaza yanzu da an yi haka shi kenan dama su uwaye mali yawanci abinda suke shakku ka a ce ba da san miji bane za a yi balaguran kenan tunda kaje shi uban namiji yana cewa ki zauna gidan mijinki yana son ta kiyaye aurenta ne kai samu tangarda to tunda haka nan ne ana iya warware matsalai shine kawai kenan sai ki nemi mai gidanki tunda ya baki dama ki tahi kace to da Allah kina son ya nema maki alharma wajen baba yanzu shi mijin da ya kira da kanshi insha Allah ga matsalai ta wuce da ya kira yace da Allah a bar wance ta je ziyara ta gano kaza ni na bata dama ina kyautata tsammanin da yayi haka uban ba zai hana kenan wannan shine kawai shawarar da muke badawa kenan ai kokari a warware matsalai ta hanya mai kyau insha Allah na muna fatan Allah ta'ala ya sanya mu wannan haduwa ta mu albarka iyaye wanda suke da ƴaƴa suke roƙon Allah Allah ya ada ƴaƴansu akan hanya mai kyau muna kama masa da addu'a Allah ta'ala ya dora ƴaƴan musulmi akan tafarki mai kyau duk wanda yake da ƴaƴa yake masa fatan alheri ya Allah ka tausaya masa ka tausaya ma ƴaƴan musulmi ka kaɗo hankulan su zuwa ga abin da zai amfane su ya amfane iyayensu ya amfane al'umman musulmai muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki duk wanda yake fama da wani ciwo ko wata rashin lafiya Allah ka tausaya mashi ka sauƙaƙe mashi kawo mai rangwame duk wanda yake da buƙata ta alheri Allah ka hi kowa sanin buƙatocin mu Allah ka biya man buƙatocin mu baki daya muna roƙon ka ya Allah ka sa kamar yanda muka haɗu anan mu haɗu a gidan aljanna a haka Allah ta'ala ka sa wannan haɗuwa ta zama sanadiyyar samun kusancin mu da gafara zunuban mu baki daya a wajen Allah muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki duk abin da ya tsanani gare mu na rayuwa Allah ta'ala ya kawo sauki waɗanda suke masu aure ne suna fama da matsaltsalu da matsaloli da rikice-rikice cikin zamantakewa aure ya Allah ka kawo musu sauki ka kawo musu mahita Allah ka kawo jin daɗi da warware matsala cikin ruwan sanyi tsakaninsu da masu gidansu ya Allah ka sanya albarka da haske da alkhairi da lumana da zaman lafiya da sanyin rayuwa a cikin auratayya na musulmai baki ɗaya waɗanda kuma suke yi auren aka rabu ko kuma mazajen suka mutu Allah ta'ala ka ba su mazaje na gari Allah ka azurta su da mazaje na kirki waɗanda suke su kuma ƴan mata ne ba su ma riga suka yi auren ba ya Allah ka azurta su da mazaje na ƙwarai ya Allah ka azurta su da mazaje na ƙwarai da rahamarka haka su ma mazajen waɗanda suke buƙatar aure Allah ka sauƙaƙe musu hanyoyin aure ka kama musu kuma idan suka yi auren ka sanya albarka a ciki muna roƙon Allah dukkanin almajiran da suke karatu a cikin wannan makaranta mai albarka Allah ka ƙara musu basira da hasken ilimi ya Allah duk wanda ke karatu yana ganin duhu Allah ka sa ya dora ganin haske duk wanda yake karatu baya ganewa Allah ta'ala ka sa ya dora ganewa duk wanda yake da nauyin kwakwalwa Allah ta'ala ka sauƙaƙe mai hanyoyin karatu ka ba su karatu mai albarka malaman da suke faɗi ka tashi wajen karantarwa Allah ta'ala ka karbi kokarin su ka sa hakan ya zama sanadiyar shigan su aljanna ya Allah ta'ala muna roƙonka da sunayenka masu tsarki wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah ka kama mu a cikin ta Allah ta'ala ka dafa ka kama ka agaza ka tallaba Allah ta'ala ka sauƙaƙe al'amura a cikin ƙasar mu ta Nijar duk abin da zai zama matsala ko illa ko takura ko musguna ko kunci a cikin ƙasar mu ta Nijar Allah ta'ala mun roƙe ka da sunayenka masu tsarki Allah ka kauda shi duk mutumin da zai zo ya kama matsala a cikin ƙasar mu ta Nijar ya Allah mun damƙa shi ga hannunka kai mai hukuncin da ya dace da shi ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki shugabannin da ke gare mu Allah ka ƙara sanya mu shugabansu su albarka Ya Allah ka kama masu wajen yin daidai. Idan sun zo yin abin da ba daidai ba Allah ka ba su sa'a. Allah ka hana su yin abin da ba daidai ba. Ya Allah ka taimake su wajen yin abin da zai zama alheri ga ƴan Nijar gaba daya. Duk abin da zai dadada rayuwar ƴan Nijar ya zama alheri ga ƴan Nijar zama sanadiyar kawo masu sauki. Allah ka taimake shugabanni wajen aikatawa. Duk abin da zai zama takura da matsala da musguna da illa ya Allah ka kama hannunsu ka hana su aikatawa. Amin. Jagororin da muke tare da su kaf tun daga sama har ƙasa. Duk wanda ke da kyakkyawan manufa Allah ka taimake shi. Duk wanda ke da kyakkyawan manufa ta taimakon al'umma ko kawo sauki ga al'umma ko kawo sauki cikin rayuwa Allah ta'ala ka kama mai ka dafa mai ka bashi ikon kawo wannan saukin da yake da guri. Amin. Duk wanda kuma ba haka nan bane, Allah ka shiryar da shi idan mai shiriwa ne. Amin. Idan ba mai shiriwa bane, Allah ka ture mamu wannan kunkun na bala'i.
Amin.
Idan ba mai shiriwa bane, ya Allah in kudi gare shi Allah ka amsha kudinka.
Amin.
Idan matsayi gare shi Allah ka amsha matsayin. Idan ƙarfi gare shi Allah ka raunana shi idan wani abu ya dafa Allah ka sa ya dahi banza kuma ya zama dafashen banza idan akwai abin da yake tunkahu da shi Allah ta'ala ka amshi koma menene idan baqal hulla ne ko jahulla ko canwa Allah ka maida shi farahul nasal
amin
ya Allah idan birni yake Allah ka maida shi ƙauye din kuma ƙauye yake Allah ka bar shi can
amin
ya Allah duk mutumin da yake son ci gaba ga Niger da musulunci ya Allah ka daukaka shi idan talaka ne Allah ka bashi kudi in ba yada idan kuma mai kudi ne Allah ka kara daddam kamai kudi masu albarka idan ba kowa bane shi a Nijar Allah ka sa ya zama kowa idan koma bayan ɗan Nijar ne Allah ka daukaka shi ka kawo shi gaba gaba ya Allah ka kama mashi ya Allah ka dafa mashi ya Allah ka saukake mashi a cikin al'amuran shi ya Allah muna roƙonka idan dan ƙauye ne Allah ka kawo shi birni duk wanda zai zama sanadiyar ci gaban Nijar da ci gaban musulunci a Nijar Allah muna roƙonka Allah ka kawo mashi kuma ka ƙara mai basira da haske duk wanda zai zama sanadiyar kuncin ƴan Nijar da matsala Allah ka kauda mashi Allah ba mu iyawa kai kake iyawa mun damƙa shi ga hannunka kamar damƙar dambun ba'u Allah ka mai hukuncin da ya dace da shi Allah ka sanya shi a layin da ya dace da shi ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki wannan damuna tamu Allah ka cika ta da alkhairi da albarka Allah ka sa wannan damuna ta zama damuna mai cike da dimbin alkhairi da albarka ya Allah mun roƙe ka da sunayenka masu tsarki ɗan kasuwan mu na Nijar Allah ka haɓaka kasuwancin su ka sanya albarka cikin kasuwancin su masu ayyuka na hannu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su ya Allah ka ƙara musu basira da ƙwazo cikin ayyukan su malamai da almajirai da mushanni da wato A-Lab da HD gaba daya Allah ka ƙara musu fasaha da haske na ilimi Allah ka sa su dora karatun boko wanda zai amfane su yi amfani al'ummar su ya Allah ka raba su da karatun boko na shiriri ta da bata lokaci ya Allah ka ba su basira da hasken ilimi ka sa karatun nan na boko kai ya zama asara ya Allah ka sa bokon nan ta zama dalilin samun kusancinka Allah ka sa su ci ribar boko a duniya su ci ribar ta a lahira ya Allah muna roƙonka ƴaƴan musulmi da suka yi jarrabawa ta burebe da bak wasu sun samu wasu basu samu ba wanda suka samu Allah ka sa samun ya zama alheri gare su wanda basu samu ba Allah ka sa rashin samun shi ya zama alheri gare su kuma ya Allah muna roƙonka a nan gaba duk jarrabawar da za a yi a Nijar ya Allah duk wanda zai samu jarabawa ya zame mai ɗan Nijar jarabawa Allah ka kaba shi duk wanda zai samu jarabawa ya zama jarabawa ga ɗan Nijar Allah ka tausaya mai ka hana shi Allah ka sauƙaƙa mai ka hana shi Allah ka tausaya mashi ka hana shi Allah ka canza mai wata sana'a Allah ka tausaya mashi kakka ba shi jarabawa da za ta sa al'umma su shiga jarabawa Allah ka tausaya mashi ka tausaya ma al'umma da iyayen shi ka hana shi duk wanda zai samu ya zama sanadiyar alkhairi da albarka gare shi da iyayenshi da al'umma baki daya, ya Allah ka bashi, Allah ka saukake masa hanyoyin samu da rahamarka. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كلها، اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تتقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل عباداتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا عيبا إلا سترت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا جاهلا إلا علمت، ولا سائلا إلا أعطيت، ولا ولدا إلا أصلحت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها، ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا جابر كل كسير ويا ميسر كل عسير، يسر علينا كل عسير، يسير العسير عليك يسير، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وحصاه كتابه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.